Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 6041 da 49 sai kuma kilo hanzu 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalo da kuma Niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Za a kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen namu a yau Litinin 12 ga watan Fabrairu shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi a wannan shirin ga kanin labarai.
Jama'ar Rasha sun faɗa a jiya Lahadi cewa dukkanin mutane 71 da ke cikin jirgin sama na fasinja na ƙasar da ya faɗi dukkanin sun mutu a birnin Moscow. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Lahadi cewa ƙasarsa ta yi ɓarna sosai wa sojojin ƙasashen Iran da kuma Siriya a cikin Siriyar. Shugabannin jam'iyyar ANC mai mulkin Afirka ta Kudu kuma sun faɗa a jiya Lahadi cewa jam'iyyar za ta yi wata ganawa domin tattaunawa akan makomar shugaba Jacob Zuma.
Kanin labaran kenan. Waɗansu dattawan arewacin Najeriya sun kaddamar da wani dandali da nufin tada tsumin al'ummar yankin bisa dalilin cewa
tunanci in ba mu tsaya muka da kamar wuri guda ba sai arewa su rike wani hali sai ba shi ta tabbata kullun sai a zauna ana magana sadauna ya wuce kamata dukkan mu haɗu mu zauna sadauna mu tabbata cika mu.
Majalisar Wakilan Najeriya kuma ta amince da ba na kasassu kashi 20 cikin 100 na guraban ayyuka sai dai waɗanda abin ya shafa sun ce sun gaji da gafara sa ba su ga kaho ba.
Da an dade ana wannan yunkurin kullun idan zabe ya zo ne suke taso da ita amma da zarar zabe ya wuce mu ba sa kaunar mu kuma wallahi tallahi a cikin ƴan majalisar tarayya da sanatoci akwai sanata dan kuturu akwai sanata dan makaho akwai sanata dan gurgu kuma billahi lazi nan gaba kadan zamu fitar da sunan su dan duniya ta sani tunda sun ki kyautata mana.
Sai kuma wani yunkuri na hadin gwiwa tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kungiyar kasashen Turai na samar da wutar lantarki a jihar Ogun. Ibrahim Alfa Ahmed zai dora kan batun kashe wani magidanci da ake zargin jami'an hukumar tsaron cikin gida DSS da aikatawa a jihar Kano. Kafin nan ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Jama'ar Rasha sun faɗa a jiya Lahadi cewa dukkan mutane 77 da ke cikin wani jirgin saman fasinja na ƙasar Rasha sun mutu a lokacin da jirgin ya faɗi a kusa da birnin Moscow. Ofishin binciken hatsarin ababen hawa na ƙasar Rasha ya ce akwai fasinja 65 da kuma ma'aikata su 6 a wannan jirgin da ya faɗi kuma dukkaninsu sun mutu. Akwai ƙananan yara su 3 a cikin waɗanda suka mutu. Wannan jirgin da aka kera shi shekaru 7 kacal da suka shige ya bace ne daga na'urar hango jiragen sama jim kadan bayan ya tashi daga filin jirgi na sama na Domodedovo wanda shine na biyu wajen girma a babban birnin kasar. Wannan jirgin sama kiran AN-148 na kamfanin safaran jiragen sama Saratov Airlines ya tashi ne akan hanya zuwa birnin Orsk a lokacin da ya fadi a kusa da Agonovo mai tazaran kilomita 80 a kudu maso gabashin birnin Moscow. Har yanzu ba a samu sababbin faduwar wannan jirgin ba amma kafofin yada labarai na Rasha sun ce masu bincike sun gano ɗaya daga cikin na'urorin tattara bayanai guda biyu na jirgin. Ministan sufuri na Rasha Maxim Sokobo ya shaidawa yan jarida a Lahadi nan cewa lokaci bai yi ba da za a san takamammen abin da ya janyo wannan faduwar ko kuma wannan hatsarin amma kuma hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama farar hula ta kasar tana bin diddikin dukkan abubuwa da ka iya kawo faduwar wannan jirgi. Shugaba Vladimir Putin na Rasha ya aiki da saƙon ta'aziyya da kuma jimaminsa ga iyalan waɗanda suka mutu a wannan hatsarin, inji wata sanarwar da kakaki Dmitry Peskov ya bayar. Shugaban Amurka Donald Trump ya bi sahun shugabannin duniya wajen aikewa da saƙon ta'aziyya ga shugaba Putin da al'ummar Rasha dangane da wannan hatsarin. Wannan jirgin fasinja da ya faɗi a wani wuri da ke cike da dusar kankara wanda ya jinkirta isar ma'aikatan agaji zuwa wurin. Alati da sai da suka aje motocinsu suka ƙarasa da ƙafa.
Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Lahadi cewa ƙasar sa ta yi barna sosai masojojin ƙasashen Iran da na Syria a cikin Syria kuma za ta ci gaba da tunkarar duk wani mai neman tsokana. Yace mun fayyace wa jama'a cewa matsayar mu ba za ta canza ba. A lokacin da yake ganawa da committee ministocin sa yace zamu cutar da duk wanda ke niyyar cutar mu. Yace wannan ita ce manufar mu kuma za ta ci gaba da kasancewa haka. Samamen da shekaran jiya Asabar ya biyo bayan harbe wani jirgin Isra'ila samfarin F-16 da sojojin saman Syria suka yi a karan farko tun bayan da Isra'ila ta yi rashin jirginta a cikin yaƙi a shekara ta 1982. Matukan jirgin yaƙin Isra'ila sun samu damar ficewa cikin laima daga jirgin kafin ya faɗi a cikin Isra'ila a cewar sojojin ƙasar Isra'ila. Isra'ilan kuma ta ce wani matukin jirgin ya samu mummunan rauni a lokacin da ake kwashe su a wani aikin gaggawa yayin da wani matukin kuma ya samu karaman rauni.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin jam'iyyar African National Congress ANC mai mulkin Afirka ta Kudu sun faɗa a jela cewa jam'iyyar za ta yi wata ganawa domin tattauna makomar shugaba Jacob Zuma mai fama da fitinar wasu abubuwan fallasa. Shugaban ANC Cyril Ramaphosa ya ce ya shirya wata zama da shugabannin jam'iyyar za su yi a yau Litinin domin tattaunawa akan matsayin Jacob Zuma na shugaban ƙasa bisa taka tsantsan yayin da Ramaphosa da manyan jam'iyyar suke ci gaba da lallashin Zuma akan yayi murabus. A shekarar 2009 mako guda kafin Zuma ya jagoranci ANC ta yi nasara a zaɓe, hukumar shari'an ƙasar ta janye wasu zarge-zargen rashawa guda 8 a kansa. Sai dai kuma wannan batu bai mutu ba a siyasance. Yan adawa sallashi takobi cewa ba za su kyale wannan maganan ya mutu ba, kuma tun lokacin ne suke amfani da wannan batu wurin dusashe farin jinin shugaban ta hanyar gabatar da ƙuri'ar rashin amincewa da gwamnatinsa har sau 8 a gaban majalisar dokoki. Rinjayi da jam'iyyar ANC take da shi ya ba Zuma damar tsallakewa a duk lokacin da aka gudanar da irin wannan ƙuri'an, amma kuma da kyar ya sha a ƙuri'an ƙarshe da aka jefa inda wakilai 198 suka goyi bayansa, wasu 177 kuma suka jefa ƙuri'ar rashin amincewa da gwamnatinsa. Tun lokacin da aka sauke Zuma a matsayin shugaban jam'iyyar a cikin watan Disamba, jam'iyyar ANC ta fara juya masa baya, kuma tana yiwuwa a samu nasara a wurin kawar da shi daga kan kujera a wata ƙuri'ar rashin amincewa da gwamnatinsa da za a ke shirya gudanarwa a ranar 22 ga wannan watan Fabrairu idan har shugabannin ANC suka gaza shawo kansa ya yi murabus.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To ma da labarin mu bude taskar hotannin namu a Najeriya, inda aka kafa wani sabon zauren yan siyasa na arewacin kasar da ke da muradin dawo da tasirin yankin a siyasance. Daya daga cikin madugan wannan taron Alhaji Attahiru Bafarawa ya bayyana burin da suke kokarin cimma da wannan taro.
Zauren karkashin tanku ya kasai ya ɗo alwashin dagewa don dawo da tasirin yankin arewa siyasance ta hanyar kafa kwamitoci da ma sakatariya da aka naɗa Dr. Umar Ardo ya zama sakatare. Tsohon shugaban PDP Bello Aliyu shi ya buɗe taron da babban jawabi.
Lokacin da za a mai da mulki a hannun farar hula, aka ce to Chief Olusegun Obasanjo shi zai zama shugaban ƙasa. An kai shi South West. Kaga ai ba mutanen South West ne suka zaɓi Obasanjo ba. Arewa ne. Hasali ma sojoji su suka ce Obasanjo suke so. Bayan Obasanjo ya kare aka ce to zai dawo arewa. Amma in ka duba Yar'Adua, ai ba mutanen arewa ne suka ce Yar'Adua suke so ba. Jefa ƙuri'a a zaɓi mutum daban, kuma zaɓen cewa wane muke so ya fito daban. Wasu ne suka ce ga wanda zai fito. Ko wannan shugaba na yanzu Muhammadu Buhari. an ce an ba arewa amma ai ba mutanen arewa ne suka ce Buhari suke so ba sai dai da aka sashi sannan mutanen arewa suka zabi shi amma a lokacin da ake tsaye da dan takara wasu ne suka ce Buhari suke so suka kawo mutanen su a goyi bayan shi to wadannan abubuwan su ne muke so mu yi magani yan an ce arewa za a baiwa mukami to a bari mu mutanen arewa mu duba mu ga wane ne yafi cancanta kuma wane ne zai yi wa kasa adalci gaba daya
cikin mafiya karancin shekaru a taron akwai Inuwa Garba da ya zayyana wasu daga kalubalen da suke ganin na dabar yankin arewa
kullun aka samu maganan matsala a Najeriya na institute da akan samu arewa ce take cikin wannan matsala din sai an samar wa al'umma abin yi a yadda da juna sannan kuma mu yadda da duk wanda ya abin kirki a yaba masa wanda ya ba daidai ba a yadda yayi ba daidai ba a kuma tinkari yadda za a magance al'amuran da zai kawo gyara
Dauda Birma da tijin siyasa ne dake matukar mara baya ga tafiyar
a yanzu haka wanda ke shugabanci dan arewa ne in akwai kuskure ma wato mu muka yi kuskuren nan duka amma ai muna ciki
idan akwai gyara menene kuke gani ya dace ku gyara wa shugaba Buhari
a yanzu kamar zamana akan ina abokin shi idan har zan ce mishi ga gyaran da za a yi gara in gaya mishi da yake abokina ne ba in je in faɗa mishi a kasuwa ba
sauran waɗansu suka halarci taron sun haɗa da Nasiru Mantu Paul Wamfana Buba Galadima Galina Abba Babangida Aliyu Idris Wada Tanimu Turaki Inna Ciroma Zainab Maina da sauransu Nasira da Malika Yamirar Amurka daga Abuja Najeriya
ku ta ce ko falaka diyan arewa ku san ba ce aikin
a karan farko majalisar wakilan Najeriya ta amince da baiwa na kasassu kashi 20 cikin 100 na guraban ayyuka a Najeriya sai dai shugabannin kungiyar sun ce da walaki kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Madina Dauda ta aika mana
Wannan shine karo na farko da irin wannan yunkuri ya samu karbuwa a dandalin majalisar wakilan baki daya inda suka amince da baiwa na kasassu zarafin adama da su a harkar gudanar da harkokin gwamnati ganin cewa sun dade suna kokawa akan irin wariya da ake nuna musu Majalisar wakilan dai ta amince ne a baiwa na kasassu kashi 20 cikin 100 na dukkan mukamai a kasar sai dai a bangare daya shugaban kungiyar makafi ta kasa Ali Yahaya Gwarzo yayi tsokaci akan wannan batun
dan gwamnatin Najeriya tana so ta yi disabled law din nan wai kyautatawa na kasassu wallahi da tana an yi fira suke mafarki suke kawai ba yi zasu ba saboda an dade ana wannan yunkurin mun dade muna zuwa majalisa akwai lokacin da muka zo majalisa har tiya gaza aka zuba mana akan wannan magana kullun idan zabe ya zo ne suke taso da ita amma da zarar zabe ya wuce mu ba sa kaunar mu kuma wallahi tallahi a cikin yan majalisar tarayya da sanatoci akwai sanata dan kuturu akwai sanata dan makahu akwai sanata dan gurgu kuma billahi allazi nan gaba kadan zamu fitar da sunan su dan duniya ta sani tunda sun ki kyautata mana
shi ma dai shugaban kungiyar na kasassu masu shan inna Musubahu Diddi ya bayyana ra'ayinsa a game da dokar
muna godiya dai tukuna amma shawara ta shine fa mu tashi mu yi karatu don idan ba ilimi ba duk inda damu ko kaso 50 aka ba mu ba za mu amfana da shi ba wannan yana nuna mana wannan gwamnatin ta saurari kukan da muka yi tun baya kafin ma lokacin ta a gaskiyar lamari shine wannan abu zai amfanar da rayuwar na kasassu ba wai an ce ga dama ta samu ba ko baka da kwali zo kai ko baka da takardar makaranta zo kai idan har bumu yi ba muna kallon damar sai ta zama to ba a iya amfana da ita
menene ra'ayin Allisarkin kutare na Abuja a game da wannan doka
sai dokar da an kai ai ya kamata waɗanda jami'an wannan abu su zaka su dube mu mu san da lalle wannan doka an faɗe ta kuma yanzu an kai ta ba mu ji ba mun dai ji amma ba mu gani ba ba kuma zo aka yi mana ba wanda muke babu canji ko ai gare mu
akan waɗannan ra'ayoyin ne na tuntuɓi dan majalisa mai wakiltan fancin Kanke Kanam a majalisar wakilan Timothy Ngolu Simon inda na nemi in san abin da dokar za ta cimma
muna son dokar ta taimaka ta bada yanci wanda na kasasun su sani cewa su ma kasanta damu da su su ma kasan su tana nan tana tunanin su ba mu son a bar wani a baya saboda demokradiya kowa yana zabe kowa kuma Allah ne yayi sa mun da Allah ya ba mu wannan wurin ba mu fi wanda suna nan a baya ba ya kamata mu goye bayan wannan sarin dokan saboda kowa ya samu yanci ya kawo nashi gudumawan a gyara kasa
abin jira a gani shine irin tasirin da dokar za ta yi wa na kasassu a Najeriya ganin cewa an dade ana yekuwa akan ba wannan kasassun goyen baya domin a dama da su a dukkan harkokin kasar Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To bari mu rufe taskar hotunan namu a jihar Ogun, Najeriya inda gwamnatin tarayya tare da haɗin gwiwar kungiyar kasashen Turai suka kaddamar da wata tashar wutar lantarki a garin Gwangwam dake karamar hukumar Ijebu ta Gabas. Wakilin Hassan Umaru Tambuwa na dauke da karin bayani.
Da yake jawabi a madadin gwamnatin tarayyar Najeriya, ministan wutar lantarki, ayyuka da gidaje na Najeriya Babatunde Fashola, wanda Suleiman Zama ya wakilta, ya ce kaddamar da wannan tashar bada wutar lantarki alama ce ta muhimmancin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta baiwa samar da wutar lantarki ga yankunan karkara.
After the implementation of the power sector recovery program, government plans to increase electricity access.
Mr. Babatunde Fashola ya ce aiwatar da wani sashe na wutar lantarki zai kara samar da wutar lantarki a kasan nan. Fashola ya ce wannan zai kara tabbatar da kokarin da gwamnati ke yi na samar da wutar lantarki ga jama'a mai karfin megawatt 7,000. Ya bada tabbacin cewa gwamnatin tarayyar Najeriya za ta sama wa jama'a wutar lantarki musamman na yankunan karkara. Da yake jawabi, shugaban tawagar kungiyar kasashen Turai Mr. Queen Kulenius ya ce an kashe miliyoyin kudi na euro a wajen samar da wannan tashar wutar lantarki.
160 million euros have been committed in the current programming phase for actions in the area of access to electricity.
Mr. Queen Colonius yace an kashe euro miliyan 150 a wajen samar da wannan tashar wutar lantarki. Shi ko gwamnan jihar Ogun, Sanata Ebikunle Amosun yace duk masu ruwa da tsaki a wajen samar da wannan wutar lantarki za su bada nasu kaso. Kana gwamnatin sa za ta yi duk abin da za ta iya domin ganin cewa taraya yankunan karkara. Ana sa ran tashar wutar lantarkin za ta baiwa gidaje 487 isassar wutar lantarki. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Matsalolin Najeriya kasan su kashi kashi.
Haka yake, to a gaida wakilanmu kada a shafa, kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo ma'anan Washington ke cewa karfe 12:17 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Yau za mu ci gaba ne da batun margayi Muhammad Inuwa mai kaji na unguwar Gayawa da ke karamar hukumar Ungongo a jihar Kano, wanda ake zargin cewar wasu jami'an tsaro na DSS sun bindige ya mutu. Shaidu na gani da ido sun ce da har sun ja motar su za su tafi, to amma matar margayin da kuma makwabta suka matsa akan lalle sai suka yi shi asibiti tunda bai mutu ba a wannan lokaci. Sun sa wasu ƴaƴansa guda biyu suka sanya shi a cikin motar su suka kai asibiti a inda ya rasu. Daga bisani sai suka rike ɗaya daga cikin ƴaƴan bisa dalilan cewar wai suna tuhumar cewar shi ɗan ƙungiyar Boko Haram ne. A shirin da ya gabata mun tattauna da Abubakar Haruna Galadanci, wani ɗan jarida da ke Kano wanda tun farkon wannan lamarin yake bin diddiginsa. A yau za mu faro da mai ɗakin shi margayin, wadda ta bayyana abubuwan da suka faru a wannan dare da jami'an na hukumar DSS suka harba mijinta.
Sunana Maryam, Maryam Muhammadu. Mun da ya faru muna kwance da shi a ɗakin, sai ga hasken fitila ta hasko gida. Wannan akuya sai ta tsinke, sai take ta kuka, sai ya fito ya kama ta sai ya daure, sai suka kuma hasko da fitilar wannan. Fitilar da zai kafi mu su yi magana kawai sai suka harbe shi. Sai ta ya habu ku fito, da ya ce habu dina ni ma sai na fita a guje, sai na ganshi gaba ɗaya zan sai ragargaza masa shi. A nan kofar gida.
Ya ra'ayi kin ga raunin da
su? Rauni ne ban bude ba riga bi ce a jikinsa. Doguwar riga sai dai jini kawai da yake kwaranya. Sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nace la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Kawai suka juya za su tafi. Sai na ce ya nabi ina kuka, ina za ku kashe shi ku banni da shi, ya zanyi da shi, gani da ya'ya tabarkalla marayu kun banni da shi. Sai yake ku kai ni asibiti, ku kai ni asibiti. Har sun je shan kwana na bisa a guje ina kuka. Sannan sai suka dawo, ina ya'yan hin ce ga su nan guda biyu. Sai suka dauke suka tafi da shi. Kuma yanzu sun je ba su ban gawar tashi ba, sun hana kuma sun rike min dan na guda ɗaya, sun ce dan Boko Haram ne. Ni kuma ba ni abu da muku yashi a cikin gidan nan ba, na tsaba zalincin ba ɗaya ba.
Da kika fito ya kika ga yanayin su
da mu ina fadin su a jiki ba ƴan sanda bane waɗannan, da motar su da motar ita ta juyo suka dau gawar ƴaƴan na suka saka shi a ciki suka tafi. Kuma ne ma suke su gudu siyar min da gawar su bar shi a nan. Sai kuma da daukin jama'a suka saka suka tafi suka kai shi. Kuma yanzu gawar sun hana min ita, sun rike min ya
basu ba da gawa
ba hayyan
akan wani
ma san abin dalilin da suka hana shi tun misalin karfe 2 na dare suka tafi da shi lokacin da bakin sa yana cewa akai na asibiti kafin a ce an dora shi a ga likita an masa aiki ya rasu kuma me yakon su ba mu gawa sun hana
an ce a cikin yarinki sun rike wani guda daya wasu na zargin sa da me
zargin sa wallahi babu sharri ne ni kuma san ta mama kasuwanci yake dan kasuwa ne kaji yake siyarwa karfe 9:30 ya dawo gida ya kwanta kasuwa nan yake sana'ar shi kasuwa sabon daga sha uban sa dukkan sana'ar su daya kowa ya san fitaccen ne ba oyayye bane
shi misali mai gidan naki ayyan sa
haihuwa ta da shi 10:15 banda yan uba ga su nan wajen su su bakwai ga su nan yan uba duk matar su an gani kinga ai an zale
ku me kuke so ai
ni abi min haki na dan Allah dan Annabi abi min haki na mahukunta na gari su taimaka min ga kanana yanzu haka ma yan mata na guda uku ne ga su nan ba da na aure daga ciki banda wanda nake shayarwa duk ga su nan sai Allah sai mu aiki ga hidan hidan dogara kullun sai ya fita wallahi yan uwansa mata ne guda su ma suna da ƴaƴan su shi kadai su da shi ni da hidan haka muka dogara da Allah muka dogara shi muka dogara a bani gawar shi ne dan Allah dan Annabi su bani gawar shi ai su tira shi ai su tira kuma su saka min yaro na su zo amma wani abu ne su zo su duba abi min haki na bazan yafe ba wallahi wallahi bazan yafe da sun bani haki kenan ba ai me yake da shi kamar dan ne na bi su faɗi na ta ihu ina kuka ina salati sannan suka dawo uwar gida ki yi hakuri za a kai shi asibiti za a cire masa bule din
shi waye ke
shi babban nasu mai jan mota shi ne su wa'ancan da suka yi harbin da gudu suka yi sai rabi su haggin dimo ta ina kuka
da Hausa yake
da Hausa shi daya ce uwar gida ki hakuri amma sauran ba Hausa bane
ya ce miki kuskuren aiki
wai kuskuren aiki ne ayi hakuri za a kai shi asibiti da tafiya suka za su ban min shi a nan gurin sai daga ina ta ihu sannan suka dawo daga baya kuma suka daukai suka tafi da shi kafin su je ma a ce an yi aiki ya rasu kuma su ba da gawar sun hana gawar kuma sun kama mu da sun rike a taimaka min dan Allah dan Annabi a kama min dauke
wannan hirar an yi ta ne tun farkon faruwar wannan lamari a cikin watan Disamba Abubakar Haruna Galadanci zai sake shigowa yayin mana ƙarin haske kan batun karɓo gawar margayin to amma bari mu ji daga bakin wani makwabcin Muhammad Inuwa mai kaji a nan gayawa wanda shi ma lamarin ya faru a idanunsa
sunana Ibrahim nake ni ne makwabcin Muhammad Inuwa abin da ya faru da shi tsakiyar dare misalin karfe 2 na dare sai naji ana gudu an fada cikin gidansa kuma sama da shekara 30 na son bawan Allah nan makwabcina ne ban taba yin sa da wani sharri ba ban taba yin sa da wani mummunan magana ba to sai aka ce an waye gari lafiya wayannan ma'aikata sun tafi sai suka fada gidansa ni din nan na fito gida na bude kenan sai suka nuna min bakin bindiga suka ce koma sai na koma a daren da na koma gida sai da suka gama ta'annacin su a cikin gidan nan da suka gama suka fito sai matar ta fito tana ta kururuwa tana wayo Allah sun kashe mata biyi shine jama'a al'umma annabi suka ban mu nan muka yi ta fitowa kamar yadda taron nan yake to a daren to shine muka dauko wannan bawan Allah jage-jage a cikin jini muka sa shi a mota da gudu za su yi su ban mana wannan abin nan gawan nan sai nace ya za ku kashe mana mutum ku tafi ku ban mana shi to shine suka ji tashin hankalin mu yayyawa sai suka dawo suka yi ribar da masa suka ce a saka shi to shine aka samu ƴaƴansa guda biyu da ɗana guda ɗaya suka saka shi a cikin wannan mota kamin a ce
motar da suka zo
motar da ta so shi kan ajima minti biyu motar nan ta shiga da jini shi gab a cikin sa wannan bawan Allah na kwanci mu kuma muka yi salati a cikin wannan abu abin jimamin ya ishe mu to shikenan ba su tafi ba sai suka koma can suka tsaya bawan Allah na yana cikin jini kamin a tafi bawan Allah na rai ya kusa yi halinsa suka tafi da shi asibiti amma asibitin da suka tafi da shi ba mu san inda suka kai shi a tsakiyar daren nan to sai gari ya waye muke ta lalube da zan tafi asibitin nan sai aka ce ai da gayawa da mai unguwa da liman sai aka ce an neme su a can amma maimako su biyo ta nan su yi mana tambayoyi ba su biyo ba suka je suka dawo yanzu su da suka dawo ta nan maimako su zo su yi mana tambayoyi ba su zo ba to amma abinda suka waye gari lafiya wai sai suka zargi suka ce ai bawan Allah nan dan Boko Haram ne amma baya yi yana ajiya masu yi sai na ce tunda Allah ya hada ni da wani mutum ni ban taba ganin mummunan magana a kansa ba ban taba ji kuma wanda ya mai sharri ba ban taba ji wani koya da ke dan wani koyawa wani dan wani kaza. To abinda na sani a ƙarshen wannan magana ta bakin wannan bawan Allah kenan. To iyakacin abin da na sani kenan. To abinda na
cikin iyayensa ba su rike wani a ciki har yanzu ba su
ko mana shi ba. Sun rike mana da gagawa can ba su bayar ba. Ga kuma ɗansa sun ce wai ko sun ba da gawa za su rike da daya. To a bisa menene
duk da wannan dalili sun
faɗi ba su faɗi mana dalilin da za su rike wannan gawa ba. Mu ba mu tambaye ba mu gansu ba lantana mu tambaye su ba amma ba su gaya mana amma shi da gawa da mai unguwa su suka gaya haka. Ni kuma na je na tambaye su suka gaya mu wannan bayani. To ka ji ƙarshen magana kenan.
Bari mu sake komawa ga Abubakar Haruna Galadanci da kuma bayanin da ya faro tun shirin farko kan jami'an da suka je gidan marigayi domin yin ta'aziyya ma iyalansa. Mu kuma ji batun yadda aka yi ragawarsa.
Ita ma wato matar marigayi take cewa ai dama wanda ya riga ya rasu ya riga ya rasu sai dai ai masa fatan samun rahama Ubangiji. Amma ita yanzu abin da take magana cewa wancan ɗana ta da aka rike da ake cewa ana zargin ka da cewa dan ɗan Boko Haram ne shi take so ta san menene matsayinsa. Wanda a lokacin shi dan majalisar jiha na taron hukumar Ungwan ka yake cewa sani wato mamaki cewa ai ne girma gwamnan jihar Kano ne Dr. Abdullahi Umar Gambiji ya aiko su domin su yi muku ta'aziyya kuma su rarrashe su cewa su yi haƙuri su je su karɓi gawarsa kuma insha Allah batun wancan ɗana ta cewar mai girma gwamna ya nake alƙawarin cewar in Allah ya idan ya dawo daga cikin yadda zai yi zai sa baki kuma za a saka wancan yaro wato shi Abubakar ɗin kenan. Amma dai maganar da ake yanzu ta sai kimanin sati uku da wannan ziyara da suka je gaskiya ba mu ji labarin cewa yaro ya dawo gida ko kuma dai wani abu makamancin haka ba.
To Allah ya kyauta a shirin mu na gaba za mu ji ta bakin ƴaƴan marigayin cikin su har da ɗaya daga cikin biyun da suka bi jami'an DSS wajen kai marigayi asibitin Aminu Kano da ke nan Kano. Za mu kuma yi ƙoƙari mu ji ta bakin hukumar ta DSS wadda a baya ta ce za ta yi magana da 'yan jarida kan wannan lamari to amma kuma har yanzu ba ta yi ba. A kasance lafiya.
So sai ku kasance tare da mu ranar Laraba a shirinmu na hantsi domin jin maimaicin wannan shirin.
Wannan abin ya tabbata cewa hukumar zaɓe ta jihar Kano da sauran hukumomin zaɓe na jihohi da ke kula da ƙananan hukumomi ba za su iya ba a ruguje su a miƙa wannan alhaki ga hukumar zaɓe ta ƙasa. Mun ji daɗi da shi shugaban hukumar zaɓe ta jihar Kano ya fito ya faɗa cewa an kashe kimanin naira biliyan ɗaya a wannan aikin gudanar da wannan zaɓe. Wannan abu ne mai kyau kamar yadda ya fito ya faɗa. Amma muna kira ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano ita kuma ta fito ta yi nata aikin domin a bincika a ga ina wannan naira miliyan dubu aka kashe ta a gurin wannan abin da aka yi wanda ba zaɓe ba ne a gaskiya.
To sai ku kasance da mu a shirinmu na hantsi a yau domin jin yadda zaɓen ƙananan hukumomi na jihar Kano nan ya bar baya da ƙura. Kafin mu ƙarƙare ga tashin muhimman kanin labarai.
A jiya Lahadi aka fara zagayen farko na tattaunawar kwanaki uku tsakanin jami'an Habasha da wakilan kungiyar 'yan tawayen Habasha na wata kabilar Somalia da ake kiranta Ogden National Liberation Front ko kuma ONLF a takaice a wani wurin da ba a bayyana ba a babban birnin Kenya Nairobi. Tawagogin bangarorin biyu sun isa kasar Kenya a ranar Asabar akan wannan tattaunawar da jami'an Kenya suka shirya. Mai magana da yawun 'yan tawayen ONLF Abdulkadir Hassan Himogi ya tabbatarwa sashen Somalia na muryar Amurka cewa an fara tattaunawar.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Sai kuma nan da awa ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin sai shirin da ke tada tsumin jama'a kan harkokin tattalin arziki. Kafin mu sallama bari mu ga gaisuwar ta'aziyya ga Fanzita Rock da al'ummar ta da lahirin al'ummar jihar Plateau domin rasuwar Brigadier General John Shagaya tsohon kwamandan ECOMOC kuma tsohon ministan harkokin cikin gida na Najeriya wanda ya gamu da ajalinsa jiya a wani hatsarin mota kan hanyarsa zuwa Jos daga Lantan. Muna kuma miƙa gaisuwar ta'aziyya ga Nafisatu Liman Hong da sauran dangi bisa ga rasuwar Malam Mahmud Idris malamin jami'ar tarayya da ke dutse a jihar Jigawa wanda shi ma Allah ya wuce kawa jiya. Allah ya ji kansu mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatar muku da ma saura a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma ku tsokaci a shafinmu na sada zumunci Twitter da kuma Facebook a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.